This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sunana Hauwa Sharif, tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 14 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, Hauwa, shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Britannia Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a, inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A yau Asabar, rundunar sojan ƙasar China ta yi Allah wadai da yadda wasu jiragen ruwa na yakin ƙasar Jamus guda biyu suka bi ta mashigin tekun Taiwan.
A ɓangaren rahotannin za ku ji cewa ana gudanar da wani babban taro tsakanin Najeriya da Nijar a birnin da magaran, domin lallabo bakin zaren domin inganta hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu.
Ci gaba wajen harkar kasuwanci din nan, yadda jama'a suke shiga da fita da bunƙasa dangantaka ta harkar tattalin arziki.
Idan shirin ya leƙa Najeriya, hukumar NEMA ce ta ce ba ta da takamaiman adadin waɗanda suka rasa ransu a ambaliyar Maiduguri ta jihar Borno, yayin da su kuwa 'yan gudun hijira da ke sansaninsu a birnin na Maiduguri suka koka kan tozarcin da suka ce ana yi musu.
Sai duka, duka 'yan goren nan, duka, duka, duka.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Britannia Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a, inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta kudura aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Rasha. A bayyane yake Putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba, abinda Biden ya faɗa wa Starmer kenan. Ganawar shugabannin daina zuwa ne a daidai lokacin da kasashen kawancen na yammacin duniya ke duba yiwuwar sauya manufofinsu don ba Ukraine damar amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Amurka da Birtaniya suka bata wajen kai hari a yankunan Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da na Birtaniya David Lammy sun isa birnin Kyiv a farkon wannan makon, inda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana buƙatar amfani da irin waɗannan makaman da suka hada da ATACMS na Amurka da kuma makami mai linzami na Storm Shadow na Birtaniya don auna yankunan Rasha. A yayin da yake a babban birnin Ukraine, Blinken ya bayyana cewa Washington za ta iya sauya matsayarta daidai da yadda ya dace don taimakawa Ukraine, ta yadda matakin zai je daidai da yadda Moscow ke sauya dabarunta a fagen daga. Ya yi amfani da irin lafazin da ya yi a watan Mayu, jim kaɗan kafin gwamnatin Biden ta sassauta matakin hana amfani da irin waɗannan makaman na Amurka wajen kai hare-hare a tsallaken iyaka, amma ba a wurare a cikin Rasha ba. A gefe guda kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron Yalta na ƙasashen Turai karo na 20 a Kyiv, Zelensky ya ce yakin mamaya kamar irin wanda Rasha ke yi a Ukraine za a iya kawo ƙarshensa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo, ko kuma 'yantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diplomasiyya da kuma tabbatar da 'yancinta. Ya ce ta dukkan ɓangarorin biyu, Ukraine na buƙatar damar samun galaba a kan Rasha. Amurka za ta iya taimakawa da hakan idan har mu tare da abokan hulɗarmu muka yi aiki don cimma samun nasara, a cewar sa. Zelensky ya ce zai gabatar da kudirinsa ga Biden idan suka hada a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya a ƙarshen wannan watan. A cikin jawabin nasa, Zelensky ya sake bayyana takaicin rashin samun izini daga abokan ƙawancen ƙasarsa, musamman Amurka da Birtaniya, don amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha. Ƙasashen biyu dai sun bayyana damuwa akan yadda lamarin zai iya jefa su faɗa da Rasha kai tsaye. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar, inda Nijar ɗin da makwabciyarta Najeriya ke gudanar da wani taro a birnin da magara domin lallabo bakin zaren da yadda za su inganta hulɗa kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Wakiliyarmu Tamar Abari na ɗauke da cikakken rahoto.
Tun da lokacin da aka rufe boda tsakanin Nijar da Najeriya, hulɗar kasuwanci ta samu koma baya tsakanin ƙasashen biyu. Ga uwa uba matsalar tsaro, hakan ta sa wata ƙungiya da ake ce ma PRODAF ta kafa wata hukumar haɗin gwiwa wadda ta yi bincike kan matsalolin da suka yi cikas ga harkokin kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe. Muhammad Rufai shine mai kula da gine-gine da sauƙaƙa kasuwanci tsakanin Nijar da Najeriya.
Muna nema mu sauƙaƙa wa manoma yanda za su kai kayayyaki daga kasuwanci nan da muka gina a kai su sauran ƙasashe, kamar musamman su Nigeria. Shi yasa muka shigo muka tallafa wa manoma, muka tallafa wa duk wanda suke da ruwa da tsaki. Ya kai shekara 10 da muka fara wannan muke ta yi, muke insha Allah yanzu akwai lokaci muka dan dakata, mai yanzu mun samu dawo wannan taron na damagaram. Shi zai sa a ce daga yau ne za mu sake dasawa daga inda muka tsaya.
Ambassador Musa Mamman Saban, magatakarda ne na Niger Nigeria Joint Commission.
To, kodin da ce da ta kunshi region din Zandar da jihar Katsina da jihar Jigawa da kuma ita jihar Kano. Muna nema ne mu yi amfani da wannan dama mu ga yadda za mu bunƙasa ciniki da kasuwanci da sayayya. Idan muka lura sai muka cewa ta bangaren Niger akwai abin da ake cewa a turanci ake cewa comparative advantage. Muka duba ta Niger sun bunƙasa shi gaba wajen harkan kiwo, mu kuma mu ala ba mu advantage kayan gona kamar su hatsi, wake da sauransu. To, yasa kisa bunƙasa wannan corridor saboda a samu ci gaba wajen harkan kasuwanci din nan, yadda jama'a suke shiga da fita saboda bunƙasa dangantaka ta harkan tattalin arziki.
Ƙasashen nan guda biyu suna fuskantar matsala ta tsaro, akwai kuma rashin buɗewar boda cikakka. Kamar menene za a yi na ganin waɗannan matsaloli su ma ba su kawo cikas ba?
Alhamdulillah, insha Allah ba za a samu wannan cikas din ba. Duk wannan matsalolin da muka kike bayyana, insha Allah cikin master plan din za a kawo dalla-dalla mu yadda za mu shiga gaban nan, gaban wannan matsaloli din, in Allah ba za a samu wannan abu ba. Mun san da zaban su kuma a shiri na musamman da aka yi musu.
Sai dai ba nan gizo ke sakar ba, su ma manoma sun ce akwai matsala ta bakin Malam Inusa Sadi, wani manomi a nan jihar da magaran.
Amma yanzu kaya na shiga ciri-ciri, gaskiya bismillah kasuwa tana da tarnaki akan wannan bangaren. Ba a hana mu sa kaya ba, ba a hana mu fito da shi ba, sai dai wannan tarnakin.
Sabayo Adamu da ya wakilci jami'an Najeriya wurin wannan taro ya ce babban burinsu dai bai wuce na ƙara ƙarfafa dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe ba.
Gwamnatin Najeriya da gwamnatin Nijar suna kokarin za su hada kai su shawo kan matsalolin nan. Yanzu muka gano yadda matsalolin suke, gwamnati za su yi nazarin abin da ya kamata a yi, sai a yi abin da a yi magance shi insha Allah.
Shi kuwa Ahmadu Ado, magatakarda ne na zauren 'yan kasuwa ta nan jihar da magaran, cewa yanzu kam ya dace a bi doka.
Yanzu akwai wata takarda da audu ake ce mata back. To, idan Allah ya sa tunda daga cikin wannan tsarin take wannan bakin ta halitta sosai, tunda duk mahukuntan da ka sani da hannunsu a ciki.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
An gaida Tamar Abari. Masauro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A yau Asabar, rundunar sojan ƙasar China ta yi Allah wadai da yadda wasu jiragen ruwa na yakin ƙasar Jamus guda biyu suka bi ta mashigin tekun Taiwan. Tana mai cewa hakan na ƙara kawo haɗarin tsaro tare da isar da saƙo mara kyau. China, wadda ke ikirarin Taiwan na a ƙarƙashinta, ta ce ita kaɗai ke da iko da 'yanci akan mashigin. Amurka da Taiwan sun ce mashigin wanda babbar hanyar kasuwanci ce, inda kusan rabin jiragen ruwan dakon kaya na duniya ke bi hanyar ruwan ƙasa da ƙasa ce. Rundunar sojan ta China ta ce bi ta mashigin da jiragen ruwan biyu suka yi an yi shi ne don jan hankali, kuma sojojin ruwan ƙasar da na sama sun sanya ido tare da gargaɗin jiragen. Ofishin jakadancin China da ke Jamus ya faɗa a wata sanarwa ta daban cewa ya tura ƙorafi ga Berlin, yana mai cewa Taiwan na a ƙarƙashin ikon China ne, matsayin da gwamnatin demokuraɗiyyar Taipei ta yi watsi da shi. A ƙarshe, wani bam da ya tashi a lardin Baluchistan na Pakistan mai fama da tashin hankali ya tarwatsa wata motar 'yan sanda a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu tare da jakata wasu da dama. Wani jami'in 'yan sandan yankin mai suna Abdulhamid ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa an kai harin ne a wata babbar hanya da ta ratsa garin Kochlak a kusa da babban birnin lardin Keta. Ya ce wani bom da aka kera a gida ne ya auna motar 'yan sandan, kuma an fara gudanar da bincike a kan lamarin. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin mummunan harin bom ɗin da aka kai a lardin Pakistan mai arzikin albarkatun ƙasa, inda ƙungiyoyin 'yan aware na ƙabilar Baluch ke yawan kai hare-hare a kan jami'an tsaro. Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif ya yi Allah wadai da harin da aka kai a kan 'yan sandan a yau Asabar, inda ya kira shi na ta'addanci, a cewar ofishinsa a Islamabad a cikin wata sanarwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Najeriya, inda a kwanan nan ne al'umman Maiduguri ta jihar Borno suka gamu da ibtila'in ambaliyar ruwa da yi sanadiyar salwantar rayuka da hasarar dukiya ta miliyoyi da raba wasu miliyoyin jama'a da mahallansu. Wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na birnin Maidugurin sun yi korafi a kan batutuwa da dama a daidai lokacin da hukumar NEMA ke cewa ba ta da ainihin adadi na waɗanda suka rasa ransu a ambaliyar. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Mustafa da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Duk an samu bambancin alkaluma tsakanin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa game da asarar rayuka bayan ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri, har yanzu dai ruwan bai janye daga sassan wasu anguwanni da ambaliyar ya shafa ba, sai dai a wani sanarwar da hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta fitar ta tabbatar da mutuwan mutane 30, amma zuwa yanzu dai adadin yafi haka. Adadin da mutanen wasu anguwanni da ambaliyar ruwan ya shafa a alkaluman su sun tabbatar da mutuwan mutane 65 a anguwannin Budum, Gwange, Custom, Kaleri. Ko a sansanin hijiran da aka sugunar da mutane, an samu mutuwan mutane a dalilin duka yayin rabon abinci. A sansanin hijiran Yarwa, a zantawa na da mutanen da ambaliyar ruwan ya raba da gidajensu.
Sai duka, duka 'yan goren nan, duka, duka, duka 'yan goren nan, wallahi sanda, komin tsufanka za su dake ka. Yara sun ka biyu, suka uku, sun tura mutu a nan.
Tun da safe muna layi, ai gunu ya zube a kan wani yaro ƙarami ya rasu. Sai dukan mu ake kuma ana tozarta mu gaskiya, kuma ba sa ba mu abinci tun da safe muna ta shan wani ayran, har yanzu ba mu yi karya mu tare da ƴaƴan mu gaba daya. Gaskiya
barka da kema, kina nan sansani? Ambaliya ne ya zo da ku nan?
Wallahi ambaliya ne ya zo da mu daga Madagari.
To ya yanayin zaman nan?
Abinci dai akwai, amma kitchen inda muke samu matsala gaskiya. Ba sa gama mana abinci in time. Morning breakfast za a ci shi kaman 2 o'clock or 3 o'clock, afternoon mu kuma ana ci shi rana 6, na dare kuma za a ci shi 4 na asuba.
Ke rasa yare?
Na rasa yara na guda.
Wani anguwa?
Akwai nan yau.
Ina nan da zama ne?
Ina nan da zama.
To ya yanayin kulawa daga gwamnati?
Gaskiya yanayin samun abinci gaskiya akwai wahala. Idan aka shiga layi kuma kaga ƴan gora su zo suna dukan iyayenmu, kuma yaran mu sun kone dazu. Bincin safe an ba mutane har 12, kuma an ci abinci ya kare. A nan gaskiya ba mu da abinci, mu ba mu samu wurin zama ma ba to yanzu. Har yanzu ba mu da.
Gaskiya ni tun da nazo ma ban da fiya wata yau da na samu ban samu komai ba.
Wahala kawai muke sha, yanzu a dalilin haka ba har wata yarinya ta fada kunun zafi yanzu haka tana kwance a asibiti.
Sai dai za a iya cewa hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema ta yi amai ta lashe, inda alkaluman baya-bayan nan ke tabbatar da mutuwan mutane 30. Izuwa yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta bayyana har yanzu babu takamaimmen adadin waɗanda suka rasa rayukansu. Hazantawana da kakakin hukumar Siraju Abdullah a sansanin hijiran Bakasi da ke birnin Maiduguri.
Izuwa yanzu ko a kosa adadi na mace-mace?
Gaskiya batun mace-mace ba za a rasa ba, amma ba za mu iya bada adadin mace-macen da aka yi ba a yanzu, tunda kaga ana kan kididdige, kuma maybe an samu daga nan da can da sauransu. Kuma kamar yadda kuka sani, hatta kabaruruka ma ruwa ya shiga. So yanzu irin wayannan, in ba an samu irin masu angwanni da sauransu ba, idan ruwan ya sauka, shine za a iya samun ainihin kididdiga wanda aka san sun rasa rayukansu.
Ko yanzu dai adadi na farko wannan 30 din ne shine da yawa.
To gaskiya har yanzu
ba alkalma da mutane suke ta fadi a gari na cewa akwai adadin mutane 65 a tsakanin angwani
na mace-mace. Ba zai zama zance ba, kila sun gani. Ka gani wanda ya gagawa zai iya cewa ya gani, amma kididdiga ba mu yi ba. Kuma kamar yadda na gaya maka, hatta kabaruka wannan abin ya shafe su. Mace-mace kan dole ne za a samu mace-mace a cikin wannan irin wannan ambaliya da aka samu.
Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
An gaida Ibrahim Mustafa. Masu sauraro kada dai amanta, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wasu rahotanni daga Najeriya da Niger ne, inda zan faro daga Najeriya. Bisa ga yadda ake samun salwantar rayukan jama'a a duk lokacin da aka samu hatsarin kwale-kwale a Najeriya, gwamnatin Najeriya ta fito da sabbin tsare-tsare na sufure ruwa a dukkan yankuna da ke kan hanyoyin ruwa a kasar. Yanzu haka dai hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa ta soma wayar da kan jama'a akan waɗannan sabbin tsare-tsare a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Amma shi ina ji wannan wangara.
Wace?
Jirgi dai da anka cika, ana hada a rage. Anka shiga jirgi, anka tais. Ana hada jirgi ya kwashi ruwa. Jirgi ya kwashi ruwa. Dada, kai, da nan sai jirgi ya yi kasa.
Irin sautin da ake ji kenan a duk lokacin da aka samu akwai hadarin kwale-kwale, mutane za su ta jimami tare da nuna alhinin abin da ya faru, musamman idan ya sanar da salwantar rayuka. Daga nan kuma an fita batun maganar sai wani hadarin ya saki faruwa. Yanzu gwamnatin Najeriya ta fito da tsarin da za a bi domin magance wannan matsala ta kifewar kwale-kwale. Akan haka ne ta fito da sabon daftarin tsare-tsare na yadda aka aminta a yi sufurin ruwa. Manajan hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa mai kula da jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina, Muhammad Bello Bala, lokacin da yake wayar da kan jama'a a Sokoto a gulbin Rima inda aka samu hadarin kwale-kwale watan Agusta na wannan shekara, ya bayyana cewa
kamar yadda muka sani, ka'idoji na shiga jirgi kamar ka'idoji ne na shiga mota. Akwai abinda aka yi unveiling, muna kiran shi transportation code. Kamar yanzu aka shiga mota ka je ka buge mutum, akwai haraji wanda yake za a sa maka. So in jirgi zai tashi daga nan ya kai mutane kila gona, ya kamata in jirgi yana daukan mutum 10 ya dauki mutum 10. Sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa in karfe 6 na yamma ya yi, to a daina hawa jirgi, ba a shaye-shaye kafin a shiga jirgi. To muna kokari don Allah ya abide a daina shaye-shaye wurin hawa jirgi.
Bayan haka kuma hukumar, bisa umarnin gwamnatin tarayya, za ta samar da rigunan da ake sakawa idan za a hau kwale-kwale.
Duk wanda zai hau, ko fasinja ko kuma mai tuka jirgi, kamar wanda zai shiga mota ne ya sa seat belt, ana sa rai in Allah ya yarda in ka sa wannan al'amari za ka iya kwana 1-2 cikin ruwa a zuwa cece ka, ko da ka ji ciwo. In an za a hau jirgi, in gefe ɗaya zai iya ɗaukar mutum 10, to sai a raba su. Gefe ɗaya mutum biyar, gefe ɗaya mutum biyar, sai tsakiyar sai a samu shi.
to ko yaya mazauna yankunan da ake da hanyoyin da ake sufurin ruwa suka ji da wannan sabon tsarin na gwamnatin Najeriya?
Sunana Jabir Sani Dundaye. To wannan kan abu gaskiya da aka fito da shi abu ne mai kyau. Mun fatan mu hakan ta kasance zamanin cewa gaba ɗaya su wayannan rigunan da sauran al'amuran sun samu saboda gujewa irin al'amuran da ke zuwa su rawa kamar da irin abubuwa da na faru da mu a lokutan baya. Lodi ya kamata su ma matuƙa ƙarewa matuƙan jirgi a ƙarewa sun musu rakai.
Sunana Abdulmuallif Malam Dundaye. Ina goyon bayan wannan ra'ayin insha Allah.
Tunda dai masana ke bayar da shawarwari yadda za a iya inganta sufurin ruwa ta yadda zai samu kulawa tamkar takwarorinsa na sufurin sama da kuma sufurin tituna. Kamar yadda Dr. Abdullahi Bello Tambol na kwalejin ilimi ta Shehu Shagari ke cewa.
Ga wasu kungiyoyi nan masu albarka irin su kungiyar ƴan union da ta NATO sun kai kokari sun kai inganta zurga-zurga ta ƙasa. To haka dalika a samu irin waɗannan kungiyoyi ga hanyoyin ruwa waɗanda muke da su.
Hadarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙube rayukan 'yan Najeriya domin ko a watan da ya gabata na Agusta an samu aukuwa haɗurran kwale-kwale har hudu ƙasa ga mako ɗaya a jihohin Najeriya hudu da suka hada da Sokoto, Bayelsa, Zamfara da Jigawa kuma an samu salwantar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. A jamhuriyar Niger kuwa a yankin Difa da ke gabashin kasar yanzu haka al'amura sun fara dawowa na zirga-zirgar motocin kasashen waje a cikin jihar bayan dage dokar hana zirga-zirga da hukumomin jihar ta Difa suka yi. A baya dai kafa wannan dokar ta haifar da yanayi na tsadar rayuwa a sassan jihar. Daga jihar Difa, wakilin muryar Amurka Harun Sule Rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
An zaka mahukunta a jihar Difa sun bayyana aniyar su na dage dokar hana zirga-zirgar da suka kakkaba wasu daga cikin motocin jihar har ma da na kasashen ƙetare da ba su rinka gudanar da ayyukan sufuri a fadin jihar ba bisa ka'ida ba. Lamarin da ya samu hukuntan jihar ta Difa suka kafa wannan dokar da dakatar da wasu daga cikin su sakamakon da ba aka rinka amfani da wasu daga cikin irin waɗannan motocin musamman masu dauke da lambobin kasashen waje da nufin sauya aka zirga-zirgar sufuri da su wajen kai jerin har-haren ta'addanci a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa. To sai dai a halin yanzu gwamnatin jihar ta Difa ta ce bayan wani binciken da ta kammala a hukumance ta nuna amincewar ta na baiwa waɗannan motocin da ta dakatar har tsawon watanni biyar a baya akan su ci gaba da gudanar da ayyukan su na zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da sauran kasashen makwabta bayan sun cika sharuɗin da hukumar jihar ta Difa suka umarce su da shi. Da hakan zai ba da damar shigo da isassun kayayyakin abinci a cikin jihar sabanin kuma bayar da aka samu na karamcin motocin zirga-zirgar da kwan ɗaukar kayayyakin abinci a lokutan baya. Lamarin da ya jefa al'ummar jihar ta Difa shiga cikin wani ne na tsadar rayuwa. Alhaji Kyari Mustapha shine mai magana da yawun gamayar waɗannan kungiyoyin da suka tunkari hukumomin jihar ta Difa a lokutan da jihar ta fada cikin wannan matsanancin halin. Ya kuma yi ƙarin bayani a game da nasarorin da suka samu ga hukumomin jihar.
Kashi 80 cikin 100 na buƙatunmu mun samu, 20 ɗin da bamu samu ba ma abu ne wanda ya shafi harkan tsaro kuma tsaro na mu duka ne shi yasa shi din gaskiya bamu da ma korafi akai. To dama babban damuwan da kuma yake damun mu da kuma yake damun jiha akwai motoci da suke shigowa ta bangaren Najeriya da motoci da suke zuwa da lambobin waje wanda su suna da kun kaya ne su da kansu a kasar su suka mana ci nan Niger. To da aka ce kasu shigo sai zaman to kaya yayi karanci. To alhamdulillah mun samu wannan daman an dage musu doka suna dauko kaya daga nan makotan mu Najeriya kamar jihar Borno, Yobe, Jigawa suna shigowa da shi nan kuma sannan su sauke kuma su koma cikin aminci. Kenan kaya sun sauka saboda me bukatan kawo kayan da aka samu a wannan gaban gaskiya muna godewa magabatan mu a karkashin gwamnatin jiha muna musu godiya kuma mun ji dadi da suka shurare mu.
To koya waɗansu daga cikin direbobin da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirga tsakanin jihar Difa da sauran kasashen ƙetare suka ji a game da dage musu wannan dokar da mahukuntan jihar ta Difa suka yi gadi abin da suke cewa.
Sunana Amadu, direba ne na manyan motoci. Akwai motoci da dama wanda zan ce takarda bai cika ba, yanzu takardunsa ya cika. Gwamnatin Difa gaskiya ya yi iya gwargwadonsa, an samu kan abun. Daga nan Difa ina zuwa Chadi da Nigeria, hatta Libya ina zuwa, har da Sudan muna tafiya. Daman kayan abinci shi ne iya abubuwan da muke dokowa.
Alhaji Umar Mamon, direba ne mazaunin Difa. Jinjina gwamnan namu na Difa akan ya sake wayansu motoci masu namban Najeriya. Yanzu haka suna shigo da kaya daga Najeriya zuwa Difa. Ba wani matsala yanzu haka.
A nasu bangare su ma 'yan kasuwa a nan Difa ya ba su kai da wannan mataki. Alhaji Ibrahim Dandale wani babban ɗan kasuwa ne da ke hada-hadar kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da sauran kasashe makwabta musamman tarayyar Najeriya ya yi ƙarin bayani yana mai cewa.
Muna wa mai girma gwamna godiya ya riga ya bamu muka samu motocinmu suke shigowa.
Harun Sule Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Harun Sule Rashidu. da wannan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilan namu Muhammad Nasir da Harusule Rashidu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To mazalla da fatan an dawo lafiya sai a tara mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email. Sako na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Kace salam VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar Maiduguri bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru da su a birnin. Ubangiji Allah ya kiyaye gaba da fatan kuma gwamnati da masu hannu da shuni za su taimaka waɗanda abin ya shafa. Tabbas tamkar gobara ce daga kogi maganin ta Allah. Sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi Madattai da Magara da Iso Makeri Madattai da Ilyas Yakubu Digawa. Sai Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Idu Kazawai. Kuka ce salam VOA a Hausa zakulowa tare da tabbata wasu mutane da suka sukarkatar da akalar kayan tallafi da gwamnatin mulkin sojin ƙasar Niger ta ba da araba mai 'yan ƙasa waɗanda ambaliya ta shafa da jami'an tsaron jihar Maradi suka yi ram da su kun ayaba musu ne. Da fatan jami'an tsaron jihar za su ƙara ƙaimi wajen bankaɗowa tare da daƙile irin wannan badagala domin irin waɗannan mutane masu halin ɓera ba a iya Maradi kaɗai suka tsaya ba. Sai kuma saƙo na gaba da ya fito daga Ismail Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Kace salam VOA Hausa. Ina jajantawa ƴan uwa da abokai a jihar mu ta Borno a bisa faruwar matsalar mummunan ambaliyar ruwa wanda ya haddasa rasa rayukan gumman mutane ya kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu. Kace ya Allah ka kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Amin summa amin. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Alirab Kana Gashuwa. Kace salam VOA Hausa gaisuwa da fatan alheri. Ina kira ga shugabannin Najeriya da masu hannu da shuni da siwa Allah da manzo su taimaka waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a fatalin Najeriya musamman ma dai na jihar Borno wato birnin Maiduguri. Sai mu ci Allah ya kawo ɗauki da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. Sai an ji manku. Da wannan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice, shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta kudura aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Russia. A bayyane yake Putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba, abinda Biden ya faɗa wa Starmer kenan. A gefe guda kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da Russia ke yi da ƙasarsa, kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron Yalta na ƙasashen Turai karo na 20 a Kyiv, Zelensky ya ce yakin mamaya kamar irin wanda Russia ke yi a Ukraine za a iya kawo ƙarshen sa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo ko kuma 'yantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diplomasiya da kuma tabbatar da 'yancinta. A yau Asabar, rundunar sojan ƙasar China ta yi Allah wadai da yadda wasu jiragen ruwa na yakin ƙasar Jamus guda biyu suka bi ta mashigin tekun Taiwan. Tana mai cewa hakan na ƙara kawo haɗarin tsaro tare da isar da saƙo mara kyau. China, wadda ke ikirarin Taiwan na a ƙarƙashinta, ta ce ita kaɗai ke da iko da 'yanci a kan mashigin. Amurka da Taiwan sun ce mashigin wanda babbar hanyar kasuwanci ce, inda kusan rabin jiragen ruwan dakon kaya na duniya ke bi, hanyar ruwan ƙasa da ƙasa ce. Wani bam da ya tashi a lardin Baluchistan na Pakistan mai fama da tashin hankali ya tarwatsa wata motar 'yan sanda a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu tare da jakkata wasu da dama.
Baki ɗaya kuma da haka zamu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci, sai idan Allah ya kai mu da daddare 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Daura da tafiya na gabatar da shirin, sai Fiona Nanduri da ta ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu. Agogon shirin kuma ta alheri daga nan wato da DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai.